صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه وسن بسنته ووالاه إلى يوم التنادي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkamu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin Alƙur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata. A cikin wannan masallaci na Juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Allah ka ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji a nan cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagu, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna majalisi na 23 kuma shan ruwa na 23 a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan, shekarar hijira 1446, wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan March miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin Suratu Ibrahim alayhi salam. A cikin wannan sura jiya mun yi karatu zuwa aya ta 41. Yau da yardar Allah madaukakin sarki za mu tashi daga aya ta 42 zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya bamu iko. Gabanin nan akwai takardu kamar yadda aka saba, akwai takardun neman addu'a. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga lamarin mu baki daya. Marasa lafiya cikin Ubangiji, Allah ka ba su lafiya. Masu bukatu na yau da kullum na rayuwa, Allah madaukakin sarki ka shiga cikin lamarinsu, ka biya musu bukata. ‘Yan kasuwa da ma’aikata da ‘yan makaranta, Allah madaukakin sarki ka biya musu bukata. Masu ciki, Allah ka sauke su lafiya. Masu son aurarwa, Allah ka ba su ikon aurarwa. Masu son aurowa, Allah ka ba su ikon aurowa. Masu neman riƙewa da kyautatawa da adalci, Allah ka yassare musu hanyar riƙewa da adalci. Wannan yake ga 200 a saka asusun marayu a ce ɗansa da addu’a, Allah ya ba shi aiki. To Allah ta’ala ya ba shi aiki na ƙwarai da sanya albarka cikin sana’ar da ya ba shi. Wannan kuma yake limamin da yake jan sallah ya iya yin sujudu tilawati Qur'an in ya iso ayar sujadar cikin sallar farilla ko ta nafila, sai ƙwarai kuwa. Wannan ya tabbata a sunna. Ayoyin sujada a cikin Alƙur'ani mai girma, idan a cikin sallah aka iso irin wannan aya, to a iya a yi wannan sujada kai tsaye a tafi zuwa sujadar, kuma a ɗago a ci gaba kuma da karatu. Wannan ya tabbata a sunna, zai iya ko sallar farilla ko sallar nafila. Wannan kuma yake cewa ya hukuncin azumin wanda sama da mutum ɗaya suka mutu a motarsa sakamakon hatsari, da wanda suka rasu daga baya a asibiti yana neman addu'a ta canjin aiki mafi alkhairi. To Allah madaukakin sarki ya canja maka aiki mafi alkhairi. A dukkan wanda aka samu mutuwa a motarsa sakamakon hatsari, kuma bincike ya nuna cewa akwai kuskurensa cikin faruwar wannan hatsari, wanda kafara za ta hau kansa, to zai yi wannan kafara gwargwadon adadin waɗanda suka mutu a mota. Wannan haka ne, domin ai ita kafara hakki ne na rai guda ɗaya. Kafarar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma da faɗinsa, wa man qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وديكش مؤمني ومن قتل مؤمنا وديكش مؤمني خطأ بكسكري. كونغ مؤمني ده أكي نفي أنا مؤمني مطلق قداء ليا كما قوة إليه ده كسكري. سي الله يتي فتحرير رقبة مؤمنة وزي أنت وياي mai imani, wannan wuya shi ne kafara. wadiyatun musallamatun ila ahlihi, zai kuma biya diya da zai mika zuwa ga iyalan wannan marigayi, illa an yasaddaku, sai dai idan sun yafe. Kaga wannan karatun da hukuncin na mutum nawa ne? Na mutum ɗaya ne. To idan mutum biyu ne fa, wannan hukuncin na mutum ɗaya ne. Idan mutum biyu ne, hukuncin maimaituwa zai iya zama sau biyu. Idan mutum uku ne, hukuncin maimaituwa zai iya zama sau uku. Idan ka tara mutum uku kace kafara ɗaya za ka musu, to ba da wannan dalilin kai aiki ba, ko babu wani dalili na shari'a wanda zai zama madogararka da za ka yi kafarar mutum uku a cikin kafara ɗaya. Kuma ayar da ta hukunta kafara ita ce ta hukunta biyan diya. To kaddara an ce ka biya diya, mutum uku sun mutu da kuskurenka, ka kashe mutum uku da kuskure, idan kafara kana ganin za ka yi musu maja, ka haɗa su kai musu kafara. Idan iyayen kowa suka ce a biya su diya fa, ita ma diyar maja za ka yi? To ka gani? Haka kowane rai yana mazaunin kansa, yana matsayin kansa. Wannan ita ce fahimtar malamin musulunci a kan wannan matsala. Allah ta'ala ya kiyaye, Allah ya tsare. Sai dai irin waɗannan haɗura da suke faruwa, akwai buƙatar ne a tabbatar da cewa shin kuskuren daga kai direban ne? Saboda kisa ne na kuskure. Kuskuren tukunna daga kai ya faru ko ba daga kai ya faru ba. In an gano wannan hukuncin ya tabbata, to shi ne sai ya hau kanka. Sannan da kai maganar wanda suka rasu daga baya asibiti, a ka'ida duk wanda ya yi sanadin mutuwar wani musulmi da kuskure, sai ya zama wannan musulmin kafin ya rasu ya yi jinya, to ka'idar ita ce matuƙar wannan jinyar ce ta yi sanadin rasuwarsa, ko da bayan faruwar wannan abinan, wannan fitinar ko wannan jinyar ko wannan hatsarin, ko da bayan faruwar wannan abun ya kai shekara guda, in dai wannan jinyar ce bai tashi mata ba, bai warke mata ba, to hukuncin ɗaya ne da wanda ya mutu ranar. Sai dai idan ya warke, ya tashi, ya ci gaba da sabgoginsa daga baya, sai wani abu ya biyo baya, ko ciwon ya tashi bayan ya warke, ko kuma wata dunya daban ta kashe shi, wannan duk an riga an wuce wajen tunda ya riga ya warke. Wannan yake cewa da fatan an sha ruwa lafiya, Allah ya ji kan iyaye, amin. Yace yaya matsayin mai azumi da aka ɗauki jininsa, aka ja jininsa? To bai kamata mai azumi ya ba da jini matuƙar zai yiwu ya jinkirta zuwa lokacin shan ruwa ba. In dai zai yiwu mai azumi mai ba da jini ya yi jinkirin bayarwa zuwa lokacin shan ruwa, bayan an sha ruwa ya ba da jinin, to wannan shi ne abin da ya kamace shi. Saboda akwai saɓani tsakanin malamai dangane da ingancin azumin wadda aka yi masa ƙaho yana azumi. Ingancin azumin wadda aka yi masa ƙaho yana azumi. A kan wannan matsalar ake gina hukuncin jan jini. Sai dai idan wannan jan jinin bai wuci jan jini ne irin wadda za a yi bincike ba, ɗan wadda ake ja a sirinji wadda za a yi bincike, to irin wannan malamai suka ce ba zai cutar ba. Amma jan jini irin wadda za a ja leda guda a sa wa marar lafiya, to wannan ai ya fi na ƙafan ma. Ban yi tsammanin za a yi wa mutum ƙaho a cire jinin da ya kai leda guda ba. To kaga wanda za a ja jininsa leda guda a sa a wani, ya fi mai ƙaho ma ba da jini, fitar jini a jikinsa ya fi na mai ƙaho. To kaga idan mai ƙaho za a ce azuminsa ya karye, to ina ga wanda ya ba da leda guda? Kaga akan fahimtar malaman da suka tafi akan karyewar azumin wanda ya yi ƙaho, to kaga wanda ya ba da jini min ba da aula azuminsa ya karye. Don haka la ansahu, ba na ba da shawara ga wanda ya san cewa zai ba da jini kuma ya ba da jinin da rana, matuƙar azumin farilla ne kamar Ramadan. amma idan azumin nafila ne to dama mai azumin nafila shugaban kansa ne yana iya karya azumin ma ko da ci da sha dan haka yana iya fasa azumin ya bada jini idan ramadan ne idan zai yiwu ya jira sai bayan shan ruwa sai ya jira sai bayan shan ruwa ya bada jini idan ba zai yiwu ba saboda ana tsananin bukatar wannan jinin to ya shiga cikin larura ya shiga cikin masu uzuri sai ya sha azumin sai ya bada jinin daga baya sai ya rama shi wannan yake cewa yana son wata bazawara sai ta ce masa bayan ta haihu kafin mijinta ya sake ta ya sadu da ita amma yanzu watan ta goma a gida ba ta yi jini ba kuma ba ta da ciki yaya za a yi shin sai ta yi jini dole duk da cewa babu ciki gaskiya ka yi kuskure ai ba bazawara ba ce ai matar wani ce a bazawara ba ce bayan ta haihu sannan aka sake ta to ko an sadu da ita ko ba a sadu da ita ba indai sai bayan ta haihu aka sake ta inda ta tana gaba kuma tunda jini bai zo mata ba wannan kuma haka ne ai yanayin mata da suka haifa ko waɗanda jini baya dawo musu da wuri to sai ta jira ta yi idda za ta jira dawowar jini sai ta yi idda irin yadda mata suke yin idda sannan ne ta zama bazawara sai ka nemi aurenta amma yanzu a halin da take ciki tana cikin idda ne so bai halatta ka zo da magana kana son ta kuna magana aure ba wannan bai halatta ba ya matsayin kuɗin da ake bawa mai ragamar adashe kuroma misali idan mutum zai ɗauki 50,000 sai a ce zai bayar wa kuroma 1,000 wannan 1,000 ita ma riba ce ko matsayinta daban a'a ba riba ba ce ai hidimar ba ta riba ba ce ba yawwa ai hidima yake muku ko shi yake tattaro adashen sannan ya ba wa mai ɗauka haka ladan aikinsa ne naira 1,000 kenan idan kun yi sharaɗin za a ba shi naira 1,000 ladan aiki almuslimuna ala shurutihim musulmai suna nan bisa sharaɗinsu za a cika masa shi ne mahaifiyarsa ta je Saudiya yanzu tsawon shekara 45 kenan to a ranar jifan shaiɗan ba ta samu ta yi ba saboda ba ta da lafiya to sai yanzu ake faɗa mata cewa ai dole sai ta yi hadaya a maimakon wannan jifan da ba ta yi ba to malam menene gaskiya a wannan lamarin haka ne gaskiya ne ta bar wajibi kuma ban sani ba jifan ɗaya ta bari na rana ɗaya ta bari ko na rana biyu ko na rana nawa ta bari domin kowace rana hukuncinta daban kowace rana da hukuncinta jifan binan jamra wajibi ne daga cikin wajiban aikin hajji wanda ya bar shi to sai ya zubar da jini ya yi fidiya fidiya ake cewa ba hadaya ba sai ya yi fidiya don haka akwai fidiya akan ta sai ku bincika jifa na rana ɗaya ne ba ta yi ba ko na rana biyu yana neman addu'a wurina da 'yan uwa malaminsu malaminmu dai malam Bala Bako a yi masa addu'a a wurin 'yan uwa Allah ya ba shi lafiya to wannan mu ma abin alfaharinmu ne malam Bala Bako alaramma lallai ba shi da lafiya tsawon lokaci kuma yana nan a gida amma dai yana samun sauki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗarsa ubangiji Allah ka sa wannan jinya ta saka fara ce Allah ka sauƙaƙe masa abin da yake damunsa ya Allah ka ba shi magani cikin gaggawa ya Allah ka yayyafa ruwan sanyi cikin wannan jinya ta sa sannan akwai saƙonni akwai wani bawan Allah da tijo jiya da ya zo shi ya kawo naira 2,000 yake ga Allah a yi masa addu'a da matar da mahaifiyarsa da matarsa da mahaifinsa da Allah ya musu rasuwa Allah ya gafarta musu Allah ya ji ƙayinsu a sa asusun marayu Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske kabarinsu akwai honorable Shamsu Hadi Aliyu ya turo kuɗi naira 10,000 asusun marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa masa a mizani Allah ya biya Allah ta'ala ya inganta mana niyoyinmu ga wani silin kuɗi kun gani a gabana a ɗaure a roba wannan kuɗin naira 100,000 ne mai girma shugaban ƙaramar hukumar Katagum Alhaji Yusuf Babayo Zaki sauran Azare shine delegating ma'aikata daga karamar hukuma da jagorancin HOA na karamar hukuma head of admin suka kawo naira 100,000 gudumawar sa a cikin asusun marayu mai girma shugaban karamar hukuma Allah ya saka da alkhairi kuma sako ya iso Allah ya idda nufi Allah ya biya bukata sai a rike asusun marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ramma zamu dora daga fadin Allah madaukakin sarki wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم
مقيم
مبطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرهم وأفئدتهم هواء
بنجي تعالى يتي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء جنبكم من تاباجي منتكي yadda Allah madaukakin sarki ya kawo mana a ƙarshen addu'ar Annabi Ibrahim a wannan guri yayin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ya ubangijina ka gafarta mani ka gafartawa iyayena ka gafartawa sauran mummunai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya ranar da bayi za su tsaya gaba ga Allah madaukakin sarki domin tantance matsayin su da hisabin su to sai Allah madaukakin sarki ya dora akan haka yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kada ku yi tsammani Allah gafalalle ne amma ya'malu adh-dhalimun daga abinda az-zalimai suke aikatawa إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سندي كدي الله يني مسجن كليني ليوم دومن ونيني كوزوا ونيني تشخص فيه الأبصار واند إدانوا ذاتي زرو زرو إدو زي لين فاتا أتشن ونيني مهتعين سنا ما سجقا وسنا سوري مقنعي رؤوسهم سنا لقا suna masu tagun kawunansu la yartaddu ilayhim tarfuhum kuma ganinsu baya koma musu wa afidatuhum hawa zukatansu kuma a lokacin suna fanko babu komai a cikin damuwa da tashin hankali Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi guda biyu yana sheda mana cikar iliminsa da cikar kudurarsa akan bayansa Allah baya zama mabari baya zama gafalalle Allah madaukakin sarki yana da cikar ilimin da baya mantuwa baya gafala idan an ce gafala ana nufin adhulu shay'i anil bali duhulu shay'i anil bali ko ghaibatu shay'i anil bali wani abu ne sai ya kufce daga sanin mutum sai ya kufce daga nazarin mutum ko ya kufce daga damuwar mutum na wani lokaci tare da cewa ya san da shi gafala wato kufcewar ilimi ne yana kama da mantuwa amma Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yace bambancin gafala da mantuwa ita mantuwa ba zabi ne na mai ita ba idan aka ce mantuwa to mai mantuwa ba da yi zabin wannan mantuwar ba ta same shi ne ba bisa zabi ba amma idan an ce gafala to mantuwa ce bisa zabin mai gafala a yadda abin da ya fito maka fili mai mantuwa yana iya mantawa har da abin da ya damu da shi. Amma mai gafala baya gafala sai daga abin da bai damu da shi ba. Shi yasa sau da yawa wasu suna yin kuskure, maimakon su jingina mantuwa zuwa gare su, sai su jingina akan su gafala. Wane baka yi sallah ba, sai ce na gafala ne. In ka ce ka gafala ne fa, ka aibata kanka. Domin gafala kana nuna cewa baka damu da ita bane, baka ba ta muhimmanci bane. Shi yasa akwai waɗansu abubuwa da ka sa a gaba da sun fi ta muhimmanci, suka ɗauke maka hankali, ita kuma a wannan tsakanin saboda rashin muhimmancinta sai ya zama baka maida hankali akan ta ba. Domin rashin maida hankali shine hakikanin gafala. To kaga rashin maida hankali kuma ya sha bamban da mantuwa. To gara kace mantawa ne. Ka rika jingina wa kanka mantuwa, matukar mantuwa ce. Kar ka jingina wa kanka gafala, sai in ya tabbata gafala ce, rashin damuwarka da abun ne, sai ka ce ai na gafala ne. Ma'ana wani abu ya dauki hankali na wanda ya fi shi muhimmanci. Yasa za ka ga cikin Al-Qur'ani mai girma, Allah madaukakin sarki yake zargin kafirai da gafala ba da mantuwa ba. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah yake sun san zahirin rayuwar duniya, amma game da lahira hum ghafiluna, gafalallu ne. Kaga ba a ce hum na suna ba, ba a ce masu mantuwa ba, saboda mai mantuwa mai uzuri ne. Su kuma mantuwarsu ba mai uzuri ba ce ba. Ba lahirar suka manta kwata-kwata ba, sun san da ita amma ba su ba ta muhimmanci ba. Rashin ba ta muhimmanci shi ne gafala. To wannan shi ne bambanci tsakanin gafala da mantuwa. To daga cikin wato siffofi da Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka daga gare su domin siffofi ne na tawaya, akwai gafala, akwai mantuwa. Allah baya mantuwa, yana da cikar ilimi, sannan Allah baya gafala. Mantuwa ma da take faruwa da kuskure da rashin sani da rashin zaɓi, ba ta samun Allah, balle gafala take faruwa da ganganci. Da haka Allah maɗaukakin sarki yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karon farko, sannan kuma duk wani mumini, wala tahsabanna Allah, kada ka taɓa tsammanin. Domin la tahsabanna, wannan nunu taukid ce, ita kuma nunu taukid idan ta shigo cikin hani, idan ta shigo cikin hani to tana ƙarfafa wannan hanin, wato kamar da Hausa ne kace wala tahsabanna, kar ka taɓa tsammanin. Me kun kace kar ka yi tsammani, sai kace kar ka taɓa tsammani. Bahaushe in ya faɗi haka yana ƙara ƙarfafa wannan hanin. Muna yi wa Honorable Alhaji Zakariya Sale mai gero maraba da zuwa wannan majalisi namu mai albarka, kamar yadda ya alƙawari kuma ya cika. Allah ya ba shi ikon zuwa. Barka da zuwa, muna yi maka fatan alkhairi. Da Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah, kada ka taɓa tsammanin cewa Allah ghafilan. Wasu sukan ce mabari, amma ko da ka ce kada ka taɓa tsammanin Allah gafalalle ne, a kore masa kake. Kuma hakan Allah ya faɗa, kada ka taɓa tsammanin cewa Allah gafalalle ne, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da duk wani wanda yayi imani da kai makarantun Al-Qur'ani da mai sauraron Al-Qur'ani, kada ka taɓa tsammanin cewa Allah gafalalle ne daga abin da azzalime ke aikatawa. Ma'anar wannan jimlar a dunkule shine, azzalimai dai kun sani abin da ake nufi da su, sune kafirai, mushrikai, fajirai, maƙiya Allah da manzansa, maƙiya addinin musulunci. To ake nufi da azzalimai anan, wanda suka zalunci kansu, suka ƙi karɓan saƙon ma'aikin Allah, suka ƙi karɓan saƙon Allah. To ta iya ganin waɗannan azzaliman, ta iya ganin waɗannan fajiran a cikin walwala, ka iya ganin kafiri a cikin walwala, ka iya ganin kafira a cikin walwala, mushriki a walwala, tataccen ɗan bid'a a cikin walwala, gashi nan gurɓatacce fasiki a cikin saƙo amma a cikin walwala, to ya kai mai imani wanda zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci, wanda zuciyarsa ta ta'allaka da wuraren karatu, wanda zuciyarsa ta ta'allaka da hidimomin musulmi, ya kai mai tsayuwar dare, ya kai mai azumin litinin da alhamis, mai azumin nafila, ya kai wanda ya tsaya tsayin daka da dokokin Allah, ya kai wanda ya nisanci zina, ya nisanci shan giya, ya nisanci caca, ya nisanci ƙarya, cin amana, ƙarya alƙawari, ya nisanci duk abin da Allah baya so, yana ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah, amma tare da haka bai rabu da maujin rayuwa ba, bai rabu da kiki kakata rayuwa ba, da talauci, da jinya, da haushi, da baƙin ciki, da anema a rasa, da asara suna shigo maka ba ji ba gani. To ya kai wanda ka tsaya wa Allah kana mai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kar ka ga halin da kake ciki na kunci, wannan ya sa ka ji damuwa, don ka ga waɗanda ba su yi riko da addini irin naka ba a cikin walwala. Allah ya ce kar ka yi tsammanin shi Allah ɗin gafala ya yi daga su, kar ka yi tsammanin cewa Allah ɗin wato sun kwanta masa, ya mance da su, bai mai da hankali a kansu ba. Kar ka yi tsammanin haka. Allah baya gafala, Allah baya mantuwa. Allah baya gafala, Allah baya mantuwa. Allah maɗaukakin sarki yace fala yazururka taqallubuhum fil bilad ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru. Allah yace babu waɗanda ba mai yin jidali da jayayya a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suka kafirta. Sai Allah yace fala yazururka taqallubuhum fil bilad, kar jijjuya wasu a gari, kar hole wasu da watiya wasu a gari, wannan ya rudar da kai ya sa ka rikice ka kasa gane yaya haka. Allah yace kar wannan ya dame ka. Anan Allah yace innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah yana musu jinkiri ne li yawmin, zuwa wani yini. Wannan lamun ko ta zama bi ma'ana ila, ai ila yawmin tashkhasu fihi al-absar, ko kuma lamun ta'lil. Allah yana musu jinkiri ne zuwa wani yini, ko kuma don wani yini da anan ne zai bayyana musu ɗaukar fansarsa. Wannan yinin sai Allah ya siffanta shi ya ce tashkhasu fihi al-absaru, wannan yinin gannai za su yi zuru-zuru, ido zai raina fata a wannan yinin. Allah yana musu jinkiri ne zuwa lokacin wannan yinin. Allah ta'ala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabun alim. Allah ta'ala yace kar kafirai su yi tsammanin cewa annama numli lahum khairun li anfusihim, cewa jinkirin da muke musu, damammaki da muke basu, alheri ne a kawunansu. Kar su taɓa tsammanin haka. Zaka kar walwalarsu da duk abin da suke nema suke samu, da rabo da suke gani suna samu, kar wannan ya yaudare su ya rudar da su su ɗauka cewa a'a ba za a iya ba, ko an mance da su, ko an ba su dama, ko suna kan daidai. Allah ya ce a'a, kar su yi tsammanin alheri ne. Innama numli lahum liyazdadu isman, muna ƙara jinkirta musu ne domin su ƙara aikin saɓo, su ƙara samun walwala, su ƙara samun dama, suna burmawa, suna nutsewa, suna ƙara yaudaruwa da duniya, suna ƙara jin lahira ƙarya ce, suna ƙara jin cewa duniya ta su ci, su ne a kan daidai. Allah ta'ala ya ce muna yi musu jinkiri ne, muna ba su damammaki, ya ce don su ƙara saƙo, walahum azabun alim, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Shine anan Allah ta'ala ya ce kar ka yi tsammanin Allah gafalalle ne daga abin da azzalumai suke aikatawa, a'a, Allah yana yi musu jinkiri ne zuwa wani yini, wannan yinin tashkhasu fihi al-absar, gannai za su za su gwale, za su yi zuru-zuru. Wannan tashkhasu yana nufin buɗewa, buɗewar da babu rufewa. Buɗewa irin na wanda zai zare ido saboda tsoro. Bisa ɗabi'ar ɗan Adam, idan ya jiyo abin tsoro daga nesa, bisa ɗabi'ar ɗan Adam, idan hankalinsa ya tashi, to yakan zare ido. Wannan zare ido da zai yin zare ido ne irin na mai tsoro, haka Allah ya sanya ɗabi'ar ɗan Adam. Sai ya zare ido haka yana tunanin me zai faru da shi. To wannan zare idon shi Allah yake nufi anan zai faru a wannan ranar. Duk wanda ba shi da gaskiya, duk wani fajiri, duk wani kafiri zai samu kansa a wannan yanayi. Tashkhasu fihi al-absar, idanuwa za su yi zuru-zuru. Allah ya ce muhti'ina, halittu suna sauri. Muqni'i ru'usihim, suna masu ɗagen kawunansu. Ido a buɗe, ƙafa a tafe da hanzari, kai a ɗage. Wasu malaman tafsiri suka ce muqni'i ru'usihim yana nufin ai munkhafidhi ru'usihim min az-zulla, suna sunkuyar da kawunansu saboda tsabar jin ƙasƙanci. Wasu kuma suka ce a'a murtafi'i ru'usihim min al-khawf wal-hawl war-rahab, suna masu ɗaga kawunansu ne saboda tsabar tsoro da tashin hankali irin na wannan yanayi da za a shiga ciki. La yartaddu ilayhim tarfuhum, Allah yake gannansu, ganinsu baya dawo musu. Tarf, babu kifta ido. Kaga kenan tashkhasu, gwala ido ne wanda ba a iya maida, ba a iya kiftawa. To ba sa iya kiftawa. Wa afidatuhum hawa, sannan a wannan yinin kuma zukatan sun zama fanko. Zukatan sun zama fanko, sai ya zama babu abin da yake cikin zuciya a wannan yini sai wannan damuwa. Allah zai jarrabi halittu da wata irin damuwa wadda halittu ba su taɓa shiga irinta ba. Shi ne cikin suratu Al-Qamar, Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Allah yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama fatawalla anhu, yace rabu da su, fita harkar su. Yawma yad'u da'i ila shay'in nukur, zuwa wani yini da mai kira zai yi kira zuwa ga abin da kowa baya so. Idan aka busa ƙaho, aka tashi halittu daga cikin ƙasa, da wanda yake jin daɗi a cikin kabari, da wanda baya jin daɗi a cikin kabari, fitowa daga kabarin, yanayin da za su tsinci kansu, kowa sai ya kwammace an bar shi a yadda yake. Hatta ɗan aljanna wanda yake cikin ni'imar kabari, sai ya kwammace a bar shi a wannan wucin gadin. Hatta ɗan wuta da yake cikin masifar azaba irin ta kabari, masifar da zai ji, sai ya kwammace a bar shi a wannan zaman, ya ishe shi haka. Ba wanda ba zai damu ba, ba wanda ba zai ɗaga hankalinsa ba. Allah ta'ala ya ce wa nufika fi suri fa'idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Allah ya ce hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Allah ya ce wa nufika fi sur, za a busa ƙaho, fa'idha hum min al-ajdathi, sai ga halittu daga cikin kaburbura, daga cikin ƙasa, suna ƙulƙulowa, suna tasowa. Ila rabbihim yansilun, suna ruruwa, suna tafiya zuwa ga Ubangijinsu, ana fitowa, ana tashi. Qalu, sai su ce ya wailana, kai canmu, man ba'athana min marqadina, waye tashe mu daga wannan makwancin namu. Kaga mai shan wahala ma yana kukan waye tashe shi, mai jin daɗi ma yana kuka waye tashe shi. Me yasa aka tashe mu? Me yasa aka tashe mu? Allah ya ce hadha ma wa'ada ar-rahman, wannan shine alƙawarin da Allah ar-rahmanu yayi. lokaci ya cika ba za a ci gaba da wannan kwanciyar ba ta wucin gadi dama kwanciyar jira ne zuwa lokacin da za a tashi duniya a ruguza duwatsu a rusa ginnai a gama komai a tattare a shafe dabbobi an gama cin kasuwar duniya to daga nan ne kuma sai Allah madaukakin sarki ya tsara tashin wanda suke cikin kasa to ba abin ne na cikin kasa dan ya dawoma cikin kasa ba an binne shi ne dan ya jira saura zaman jira ne dan haka shine alƙawarin da Allah yayi cewa za a tashi hadha ma wa'ada ar-rahman shine alƙawarin da Allah ar-rahman yayi cewa za a tashi wa sadaqal mursaluna kuma ɗan aike da aka aika manzanni sun yi gaskiya domin sun isar da sako kuma kowa sako ya je kunnansa wa haulul hashri afdha'u kulli amrin idza du'iya ibnu adama lil hisabi wa alfa kulli salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi malam mai zuhud yace rudani da hargowa da masifa irin ta tashi daga kabari ta farfajiyar hisabi ta fi kowane al'amari firgitarwa idza du'iya ibnu adama lil hisabi idan aka kira dan adam ya zo ya tsaya za a yi masa hisabi wa alfa kulli salihatin ataha anan zai ci karo da duk wani aikin kwarai da yayi zai tadda shi wa sayyi'atin kuma zai ci karo da mummuna ma janaha fil kitabi da duk wani mummunan aiki da ya tsinkaye shi ya aikata shi to zai same shi a littafin ko duk wani mummunan aiki zai tsinkaye shi a littafinsa shine kafirai za su rika cewa mali hadal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada kafirai za su ce wani irin littafi ne wannan ya ubangiji wani irin littafi ne wannan yau ya ci wacewar naira 50 din ma ya ci wacewar ɗarin ma sai ta fito a ciki yar karamar ƙaryar ma ɗan shafawan ma da na ɗan kis din ma sai rai ya yi mamakin abin da zai gani lokacin da ya aikata bai ɗauke shi a bakin komai ba bai ɗauka cewa laifi ba ne zai ga komai yana nan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunci babu compromise to shine Allah maɗaukakin sarki yace da annabi sallallahu alaihi wasallama fi tasha'anansu zuwa yau mai yadda'u da'i ila shay'in nuku zuwa yinin da mai kira zai yi kira zuwa ga abin da kowa baya so a tashin nan a tafi hisabi kowa baya so kowa yana ci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace halittu za su gamu da wata masifar da ba su taba gamuwa da ita ba domin Allah zai yi fushin da bai taba yin irinsa ba ka ji wata hikima da mulki irin na Allah maɗaukakin sarki duk shegantakar da ake anan a raya gidan duniya Allah bai irin wannan fushin ba saboda yana dama ya ce ubangijinka yana madakata inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana madakata ka ƙare shegantakarka haka sai an je wurin da ba dabara babu hanyar komawa babu kamun kafa babu biyan kuɗi a daidai wannan wurin kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tsiri wani hali wanda ba mu san shi da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa irinsa ba don haka a yi magana ma a san wani hali ake ciki saboda tsabar mulki irin na Allah Allah ba zai kula kowa ba ya yi magana ma a san me ake ciki ba zai kula kowa ba kuma an saki fitilar rana kuma ba wani wanda zai sa baki ba wanda zai sa Allah baki a cikin hidimarsa wallahi haka lahira take duk wanda ya fahimci lahira ba haka ba irin yadda yan bidiya suka fahimci lahira sun yaudar kansu haka lahira haka take wuya ne ka je da za a iya taso wani wanda ya mutu da labarin kabari kawai ya bayar Allah masu komawa masu bin sa suna da yawa a labarin kawai labarin kabari abin da ya gani da abin da yake faruwa zancen gaskiya ne kushan abusaru Allah ya ce gannansu sun yi zuru-zuru na tsoro. Khushu'an absaruhum, shine khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, dhalika al-yawmu alladhi kanu yu'adun. Allah yace idanuwansu, idanuwa sun yi tsilli-tsilli irin na wanda ya tsorata, irin na wanda ya firgita. Tarhaquhum dhillah, suna ji da kaskanci. Kowa ya yadda ya mika wuya. To ba shine ba wanda yake magana ba, fala tasma'u illa hamsa, baka ji sai shashashashab, sai shashashashab, sai shashashashab. Ko a makabarta da ba yanzu ba, ai ana kwatanta haka, ana tafiya da gawa akan makara irin ta katakon nan, ana tafiya a cikin makabarta rikiki-rikiki mala, sai dai ka ji fat wani ya fati majina, sai dai ka ji takalma shashashashab ana tafiya, sai ka je ka ji gyaran murya, sai dai ka ji tari. Amma ba za ka ji magana ba, makabartun da. Amma yanzu an ji kunya wallahi. Irin wannan maimakon ya zame mana wa'azi da misalin gobe kiyama, amma mutum yana shiga makabarta yana waya. Hello, kana ina ne? To ga mu nan yanzu mun taho makabarta, ina dawowa. Nawa ne aka je makabarta ba a dawo ba? Ko ba haka ba? A kan kabari ana kiransa a waya. Wani kuma ga kira a wayarsa kamar mutum goma ake kira. Ratatatatatatatata a kan gawa, ana sa gawa, ana ayaniya. Wani kuma shi kuma baya jin daɗi in ba da waka aka kira shi ba. Ana waka, ana disco, ana tashewa a makabarta a kan gawa. Kuma ba zai fasa ba, sai ka ji yana hello, yana amsawa. Ka ga mutum uku can, mutum huɗu can, mutum biyar can, an haɗa daba ana hira, ana kyalkyalewa. Ga kuma gawa nan a kwance, ba a masa ta aka barin ba, ana gyaran kushewa. Wani irin mutane muka zama? To amma abin ba zai baka mamaki ba, amma ya baka tsoro, domin za ka ga yara ƙanana, yara ƙanana ƴan dugui-dugui suna gudu suna wucewa gaban makara. Wurin da ake sassake kabari ana gyara, yara suna surkuɗo kai a jikin rigunan manya, ana mai da su ana kai matsa baya. Motar da aka ajiye makara, aka ajiye gawar a ciki, yaro kaga ya ɗale bodin da shi ake jiran gawar kafin a sauke ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dai a sanina lokacin muna yara, babu aike mai wahalar sha'ani irin kaiwa tuwo gidan mutuwa. An yi fa an je an binne a gidanku, a ce ɗauki tuwon nan ka je ka kai gidan mutuwa. Wannan aika ya fi kowanne wahala. Gwanda aika ni kwari mala. Amma yanzu yara a kan makara ita ce al'ummarmu. Manya suna waya, yara suna kurɗawa a cikin makabarta. Allah maɗaukakin sarki ya ce khushu'an absaruhum. To a waccan ranar kam idanuwansu, idanuwa ne irin na wanda ya raina fata, idanuwa ne irin na wanda ya tsilli-tsilli yake cikin damuwa. Yakhrujuna minal ajdathi, Allah ya ce suna fulbulowa, suna fitowa daga cikin kaburbura. Ka'annahum jaradun, kai ka ce fari ne muntashir, waɗanda aka watsa. Haka ake tururuwar fita, tururuwar fita, kai ka ce fari ne waɗanda aka watsa. Ai ya ishe ka abin tausayi a ce maka du yadda mutum ya mutu za a iya binne shi a can? Wani abin tausayi ne? Ga haularka, ga ƴan uwanka nan, wani abu ya kai ka Lagos sai a toni ƙasa a cakawa a binne ka? Domin ka san cewa duk abin ɗaya ne, idan an tashi kamar fari haka za a tashi. To ko a garin naka aka binne ku, ba abin da zai canza. Ka'annahum jaradun muntashir, Allah ya ce muhti'ina ila da'a, suna sauri zuwa ga mai kira. Domin babu wanda zai karkace, ba wanda zai kauce, ba wanda ba zai tafi ba. Kuma kun san Allah ya bamu labarin ƙasar za a ware ta ne, babu fari, babu tudu, ba dutse, za a sheƙe duwatsu. za a buge tuddai, za a baje rerayi, za a cike rami, za a tumbuce bishiyoyi, kasa ce fetal iya ganinka, haka Allah zai mayar da kasar gaba daya. Haka Allah zai mai da kasar gaba dayanta. Da haka kowa yana nan. Muhbi'ina ana ta sauri ila da'i zuwa ga wannan mai kira. An busa kafo an yi kira kowa zai. Yaqulul kafiruna hadha yawmun ashir. Kafirai sai su dora cewa wannan ranar rana ce mai bakar wahala. Yau ga ranar masifa ta zo. Shine anan Allah yake ba mu labari cewa kada fa ku yi tsammanin azzaliman nan Allah ya mance da su ne cewa Allah ya shagala ya bar su a innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kadai Allah ya yana musu jinkiri ne domin ranar da ido zai rena fata muhti'ina ranar da za su zama masu gaggawa masu sauri mukuni'i ru'usihim masu daddaga kawunansu la yartaddu ilayhim tarfuhum ganin su kiftawan su baya koma musu saboda tsaba tsoro wa afidatuhum hawa zukatan kuma sun zama fanko zuciya ta zama fanko shine wani abu ya dauke mata hankali ba komai a cikin ta sai wannan abu sai ta zama fanko shi yasa lokacin da mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam ta haife shi lokacin da Fir'aun yake kashe mazaje jarirai Allah ya mata ilhama ta sa wannan yaro a akwatu ta sa shi a ruwa ya tafi bayan ta aikata hakan din sai wannan ya zama shine damuwar ta a duniya batta damuwa in ban da ta wannan yaron nata sai Allah ta'ala ya ce wa asbaha fuadu ummi Musa farighan zuciyar ummu Musa zuciyar mamar Musa sai ta wayi gari ba komai a cikin ta sai tunanin da halin da Musa yake ciki kuma har yanzu haka ne kun gamu nan duk wanda damuwa ta cin masa to zai zo babu abin da yake ransa sai wannan damuwar ana mantawa da yunwa ha Allah ba manta da yunwa kuna ga ba manta da yunwa a samari da sauranku da sauran kebul ba ku san ana wuni ba a ci ba yanda kai baka san ana iya wuni ba a ci ba kuma ba a san ba a ci ba an manta ma ba a ci ba me yake kawo haka zuciyar ce ta zama fanko wani abu ne a cikin ta ya zubar ya barar da komai in ban da shi don haka ranar alkiyama za a wayi gari halittu ba komai a cikin zuciyar sai wannan damuwar sun manta komai dashi a duniya kaza ne yana da kaza yana da kaza shi ne wanda ake musu kaza shi ne wanda duk babu ya wuce yanzu wannan tsoron da firgitin shi kadai ne a ran damuwa ta zama guda daya Allah ka sa mu cika da imani Allah ya ce wa anzirin nasa
wa anzirin nasa yawma yaqumul adab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watak wa nattabi'ur rusul أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
وبنجد تعالى يسير وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Allah madaukakin sarki yace wa andirin nasa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai gargadi wa mutane ka ja kunnan mutane yi musu gargadi nan mutane da ake nufi sune waɗannan kafirai kai musu gargadi yawma ya'tihimul azabu gargadin akan ranar da azaba za ta zo musu nan yawma ba zarafi bane anan يوم مفعول نساني وأنذر الناس الناس مفعول الأول المفعول الأول يوم المفعول الثاني واتو كجا كنا متاني كجا كي غرغئي وكافري غرغئي غمد راند جزات غومسو يوم يأتيهم العذاب راند عذاب ذات غومسو فيقول الذين ظلموا har azzalimai waɗanda suka yi zalunci su dora cewa rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib ka jinkirta mana zuwa wani lokaci nan gaba ka dan nujib da'wataka mu samu dama mu amsa kiranka wa nattabi'ir rusula mu samu dama mu bi manzanni Allah yace awalam takunu aqasamtum min qablu da can ba ku kasance kun yi rantsuwar malakun min zawal cewa ba za ku gushe ba ba kun yi rantsuwar cewa ba za a gama da ku ba wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kuma ba ku zauna a gidaje ko kusa da gidajen waɗanda suka zalunci kawunansu ba ku zauna kusa da gidajensu ba ba ku zauna a kufayinsu ba watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma bai bayyana muku yadda muka yi da su ba wa darabna lakumul amsal kuma ba mun bubbuga muku misalai ba Allah ya ce wa qad makaru makrahu hakika sun kukkulle makirci irin nasu wa inda Allahi makruhum Allah ya ce kuma makircin nasu yana wajen Allah ba za su yi Allah bai sani ba ba abinda za su kulla Allah bai san da shi ba kamar kai ne kace a tafin hannuna kake wa in kana makruhum litazula minkul jibal kuma koda makircin su ya kai ya runkuɗe duwatsu koda makircin su ya kai ya rugurguza duwatsu Allah madaukakin sarki ya fi karfin makircin su duk girman makircin su duk yawan makircin su ba zai fi karfin Allah ba waɗannan ayoyi mun ji yadda suke bayanin halin da waɗannan ayoyi suka kunsa sai Allah ta'ala ya kai mu zama na gobe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure ubangiji Allah ka gafarta mani kamar yadda na gabatar cewa muna da bako mai girma dan majalisar jiha wanda yake wakiltar Azare Madangala honorable Zakariya Salim Jero yana wannan majalisi ya ziyarce mu kuma wannan ziyara ta biyu kenan kuma ya zo kwana uku ko hudu da suka wuce bayan mun tashi a karatu mun gaisa da shi a farfajiyar wannan masallaci mun dan jima sannan kuma ya tafi kuma ya mana alƙawarin zai sake dawowa muka roki alfarmar ya dawo ya mana alƙawarin zai sake dawowa kuma Allah ta'ala ya dawo da shi yau kuma ina ganin yana daga cikin abin da ya kamata mu ba shi dama idan akwai sakon da yake so ya isar na shugabanci zuwa ga talakawansa to mai girma honorable ga munan dunan talakawanka ne don haka idan akwai wani sako to babu laifi Allah madaukaki sarki ya taimake ka Allah ya dafa maka muna maka fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah barakallahu fiikum